sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sunan abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 30 ga watan Disamba. Bayan labaran duniya, zamu leka Najeriya da Ghana, mu ji abin da kwararru da sauran masu sha'awar kallon kafa ke faɗi game da murigayi Pele, fitaccen dan wasan kwallon ta duniya dan kasar Brazil, da ya rasu yana da shekaru 82 a duniya, bayan ya sha fama da rashin lafiya. Za kuma ajimarta ne 'yan Najeriya game da kasafin kuɗin shekarar 2023 na sama da naira trillion 21. Kamar kowace ranar Juma'a, za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan, ga Hafiz da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Har yanzu kofar Iran a buɗe take don tattaunawa game da farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya tare da manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin faɗa aji, amma ta yi gargaɗi a ranar Laraba da ta wuce cewa za ta sauya matsayinta idan ƙasashen yammacin duniya ba su canja halayensu ba. Ministan harkokin wajen ƙasar Hussein Amir Abdullahian ne wannan furucin a bayan fagen ziyarar da ya kai ƙasar Oman, ƙasar da ke yankin Gulf da ta taka rawa shiga tsakani wajen cin yarjejeniyar ta 2015 ta asali. Wannan yarjejeniyar tsakanin Tehran da manyan ƙasashen duniya an yi ta ne domin hana Iran kera bam na makamin nukiliya. Tehran ta kasance tana musanta irin wannan manufar. Wannan ganawa ta Amir Abdullahian a Muscat da Sultan Haitham bin Tariq na Oman ta zo ne a daidai lokacin da tattaunawar da ake yi a matakin ƙasa da ƙasa ta sake farfaɗo da yarjejeniyar ta 2015 ta cije. A shekarar 2018 ne Amurka ta yi watsi da yarjejeniyar tare da sake sanya mata takunkumin kare tattalin arziki, lamarin da ya sa Iran ta fara yin watsi da alkawuran da ta ɗauka. Jiya Alhamis, Rasha ta kai wani sabon harin makami mai linzami kan birane a faɗin Ukraine, inda ta lalata tashoshin wutar lantarki da wasu gine-gine masu muhimmanci a wannan lokacin sanyin hunturu. Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal ya ce an lalata wasu tashoshin makamashi, kuma Rasha na ƙoƙarin hana 'yan Ukraine samun haske kafin sabuwar shekara. Sai dai rundunar sojin Ukraine ta ce ta yi nasarar kawar da mafi yawan makaman masu linzamin, wanda don haka ta kauce wa ɓarna mai yawa. Bisa ga bayanan farko, adadin makamai masu linzami da aka harba 69 ne. An kakkaɓo makamai masu linzami 54 na abokan gaba, inji babban hafsan sojin Ukraine General Valery Zolochini. Makiya suna kaiwa Ukraine hari daga ɓangarori daban-daban da makamai masu linzami ta sama da na teku, daga jiragen sama da jiragen ruwa, inji rundunar tsaron sararin samaniyar Ukraine a shafukan sada zumunta, tana mai bayyana girman harin a matsayin gagarumi. Shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Brazil Pele, wanda ya shahara a duniya da farko a matsayin matashi mai cin ƙwallaye, wanda kuma ya jagoranci tawagar ƙasarsa ta lashe gasar cin kofin duniya har sau uku, wanda ba taɓa yin haka ba, ya rasu jiya Alhamis yana da shekaru 82 da haihuwa a duniya. An kwantar da shi a asibiti a ƙarshen watan Nuwamban nan da ya wuce, kuma likitoci sun faɗa a watan nan na Disamba cewa yana fama da ciwon daji wanda ya ƙaru tare da ciwon ƙoda da zuciya. A watan Satumba 2021 an masa tiyata don cire masa wani ƙari daga hanjinsa. Hukumar asibitin Albert Einstein, inda aka yi jinyar Pele, ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ya mutu ne sakamakon raunin gaɓoɓi da yawa. ‘Yarsa Kelly Nascimento ta wallafa a shafinta na Instagram cewa, "Duk abin da muke shi ne godiya gare ka, muna son ka har abada, Allah ya ji ƙanka."
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda aka ji, shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa na duniya ɗan ƙasar Brazil mai suna Pele ya kwanta dama a jiya Alhamis 29 ga watan Disamban nan a wani asibiti mai suna Albert Einstein Jewish Hospital a birnin Sao Paulo da ke Brazil, bayan da ya fama da cutar sankara. Mun tuntuɓi wani masanin harkar wasanni, Alhaji Abdullahi Hazard, don jin abin da zai ce game da marigayi Pele. Sai ya ce,
Ana sunana Abdullahi mai sharhi kan wasannin na duniya. Wato shi dai Pele shahararren dan kwallon kafa ne wanda har yanzu ba samu kamar sa ba, saboda kamar yadda aka samu dandan ban duniya na wato Muhammad Ali, Pele dai shi yasa Brazil tai suna a fagen kwallon kafa a duniya. Ya jagoranci kasar ta Brazil da cin kofin kwallon kafa na duniya har sau uku. Pele ya kama tarihi ne a inda ya zara kwallaye har 1,279 a wasanni 1,363 da ya bugawa a kasar Brazil. Ya rasu ne kuma a shekara 82. Kuma kwanan nan kamar makon da ya wuce ne ma ya wa iyalansa wasiya, inda yake ganin cewa shin wannan cutar da yake fama da ita ta cutar daji ba zai iya yana jin kaman ba zai kai ba. Yawa yan kuma magana da sauransu ya zo kira su ya tattara su iyalan nasa gaba daya ya musu ban kwana, sai kuma gashi Allah ya dauki ran nasa ba jima kadan ba. Ya ma kuma jima ka san yana wannan fama da wannan cuta tun shekarun baya can, wanda aka mai da shi asibiti watan da ya gabata saboda jikin ya yi zafi, ya yi tsanani, jinyanta ta ya kai aka shiga asibiti. Yana can ne ma aka yi wannan wasan kwallon kafa na duniya, yana kallo yana jimami yana ganin yadda abubuwan ke faruwa, amma kuma ciwon ya jikinsa haka.
Yaya kaga zai shafi harkan kwallo koko dai da ya ci gaba da harka tun da yake ga ma matasa suna tasowa irin su Neymar, su Ronaldo da dai sauran wayannan su Mbappe?
Za dai a riga jimamin shi ne, amma kwallon kafa ba zai dakata ba, ko kuma a ce za ta ci bugaracin su koma baya ba, sai ma zai ci gaba. Don kowa na so ya yi koyi da cewa shi ma ya wuce Pele. Yanzu alal misali kamar kwallon da ya ci a kwallon kafa na duniya a 77 ne, kamar yadda shi ma Neymar yake da 77 a duniya. To ga su Messi, ga su Mbappe da sauransu. Amma kowa na so ya yi koyi ne da yadda aka ce yadda Pele ya suna, shi ma ya suna kamar haka. Nan gaba kaɗan za a iya samun wanda ya fi shi, amma saboda ya riga kafa tarihi shi ne ba za a manta da shi ba.
Masanin harkan wasanni Alhaji Abdullahi Hazard kenan ke bayani kamar gayi Pele. Yanzu kuma ga Hafiz dauke da sauran labaran duniya.
A ci gaba da karfafa matakan inganta sha'anin ilimi, shugaban kasar Nijar ya ayyana cewa gwamnatinsa ta kudura aniyar shirya jarabawar musamman domin tantance malaman firamare da na sakandare 'yan kwantiragi da suka san makamar aiki. Sannan waɗanda ke da tsaka-tsakiyar fahimtar aiki za su samu horo da ya dace, yayin da rukuni na uku, wato na waɗanda ba su cancanci yin aikin malinta ba, za a ba su wani aikin na daban. Muhammad Bazum ya bayyana haka ne a jawabin da ya yi wa al'ummar gundumar murya a wuni na biyu na ziyarar da yake gudanarwa yanzu haka a jihar Damagaram. Ga rahoton da Sula Muhammad Barma ya aiko mana.
Malamai akwai wanda yanzu haka muke ba su horo, bari za su zama malaman makaranta nan gaba, ba za mu dauki yaro a matsayin contractual a wannan yaran wadda suna da bakaloriya, muka ba su horo don su koyar ma yaranmu karatu shekara biyu, in suka yi to insha Allah za mu dau kasuwa a matsayin functionnaire an sanya cikakku ba contractual ba. Contractual da suke nan yanzu suke koyar da yaranmu, za mu musu jarraba, wanda suka gure za mu riƙe su, wanda muke gani sun gure amma akwai abin da ya saura za mu ƙara ba su foro don su yi a karantar da yara, wanda kuma muka gane cewa ba sa iya in ma muka rike su yara ba za su samu ilimi ba kuma ba za su yi amfani ba, to wayannan za mu samu musu wani aiki daban da karatu, saboda mutumin da bai yi a karatu ba ya rike yaro ya rike shi kuma ya ba ma wani wanda bai yi ba, yaro ya shekara huɗu, ya shekara biyar, ya shekara shida, ya kai sai ya je koran shi ake abu da kuka gani a sai ya je ma maluman haka za mu musu jarraba, wanda suka gure za mu rike su, wanda ba su cika gurewa ba za mu ƙara ba su horo don su gure, wanda ba su iya ba za mu ba su wani aiki daban da na makaranta insha Allah.
A gaida Sule, ƙarshen labaran duniyar kenan.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai kan batun murgayi fili mun tuntubi wakilinmu Hamza Adam don jin ra'ayoyin wasu 'yan Ghana.
Sunana Muhammad Sani Suleiman Arif. Gaskiya mun rashi sosai kamar mu da muke son kwallo, saboda Pele mutum ne wanda ya taka rawan gani duniya, ina jin ba irin shi tunda aka kafa kwallo. Akwai wasu kwallon da Pele ya buga, duk wani player da ka gani yana style cikin ball kan ya fara Pele ya riga yi shi, yasa gaskiya mun rashi sosai.
Sharafa Suleiman dai gaskiya ni dai ban tashi na tayar da Pele yana bugun ball ba, amma mun zo mun ji labarin shi yanda ya buga ball, yayi abubuwa, yayi kokari. To yau da muka ji mutuwan shi gaskiya ya dame mu sosai, mu kuma duniya na lamarin football muna cikin makoki.
A sunana Ahmed, wanda ke nema tsohon dan wasan kwallo ne, sarkin kwallo na duniya a wancan karni shine Pele. Ba za mu iya mantawa da shi ba, saboda Pele shi ya kawo lamba 10 duniya, duka lamba 10 ya tsada. Ya kai munzili in baka kai matsayin ka sa lamba 10 ka zama kaman Pele koko a kimanta ka da kaman abubuwan da yayi ba, to ina ganin kana da saura, domin darajar Pele shi ya kawo lamba 10 na jersey yayi tsada. Kake ganin kaman su Maradona, kaman su Zico, kaman su Ronaldinho, ga sunan dai har zuwa bisa kan mu waɗanda yake yaran mu nan tsakanin su Abedi Pele da makamantansu.
Tsokacin wasu al'umman Ghana kenan yayin da suke nuna alhinin su game da rasuwar fitaccen dan wasan kwallon kafa ta duniya dan kasar Brazil, wato Pele, wanda aka sanar da rasuwar sa a jiya Alhamis. Fitaccen dan kwallon kafa ta duniya din ya rasu ne yana da shekara 82 da haihuwa a duniya, bayan ya sha fama da rashin lafiya. Ya rasu ne sakamakon cutar kansa da kuma cutar koda. Shin akwai wani girman rashi da duniyar kwallon kafa za ta yi sakamakon rasuwar Pele? Wannan ne tambayar da nayi ma Muhammad Awal, masanin harkar kwallo.
Yana cikin wayanda suka taka rawan gani, ya win World Cup su uku, ya buga 1363 matches, ya ci 1281 goals, almost getting to one goal per game kenan on the average. Shi sa yana gwada maka mun yi rashi lokacin da ake wannan fadan da ake ce ma Biafra War tsakanin 1967 to 1970 kenan. Cikin January 1969, Brazil Pele ya zo a Nigeria, suka buga match Santos da Super Eagle, suka ci Super Eagle 2-1. Awa 48, shaida kowa ya ajiye mashin shi da bindigogi da ababa domin kowa ya je samu ya je kalli Pele. Da wannan ababan da ya faru ne, ya bar zaman lafiya, ya zo a cikin wannan karancin lokaci. To wannan yana cikin abin da Pele ya nuna, ko ya taka rawan gani a cikin ababa na sadar da zaman lafiya a cikin kasashe.
Sai dai kuwa tsohon gwarzon wasan kwallon kafa a nahiyar Afirka, Abdulrazak Golden Boy, da ya samu damar yin atisaye da Pele a Amurka, ya ce
ya je New York Cosmos lokacin na yi na samu nan African Footballer of the Year 1978. Ana neman player a doke from Africa, ni aka zo aka doka na je USA. A lokacin sa ne ya retire, amma bai bar zuwa wajen training mu ba komai duka. Kuma USA kuma sun doke shi, ya zama musu ambassador, ya zama musu komai, ila koya ma yaran su ball kaman sama, ana ce sama camp. Sama camp kunen ligin ya kare, yana da yaran da yake koya musu, ana guda ana musu dai kadan kadan haka. Gure na iske Pele, wallahi gani na bai san ni ba, ya dai san shi dai da suna. Yace na nafto, nace na nafto Ghana ne. Oh, yayi munna, ya gaishe ni, ya so ma buga ball dai, wallahi na yi munna kore.
Masharhanta dai na ganin Pele shine dan kwallon kafa da ba taba samun irin sa ba a duniya, sabida ya ci kofin duniya a shekara ta 1958 da 1962 da kuma 1970. A shekarar 2000 ne hukumar kwallon kafa ta duniya, wato FIFA, ta ayyana shi a matsayin dan kwallon karni. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam. Da ƙarshe kuma, biyo bayan amincewa da kasafin kuɗin shekara da ake dab da shiga da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi, wanda aka kiyasta za a kashe sama da naira trillion 21, ƴan ƙasar na ci gaba da mayar da martani game da tasirin kasafin kuɗin ga ƙasar, inda masana tattalin arziki suka bayyana nasarori da kuma tsaiko da aka samu. Daga Abuja ga rahoton da Shamsi Hamza Ibrahim ta hada mana.
A ranar Laraba nan ne dai Majalisar Tarayyar Najeriya ta amince da kasafin kuɗin shekarar 2023 mai kamawa da ya dara naira triliyan 21 wanda ake sa ran za a gudanar da muhimman ayyuka a dukkan sassan kasar baki daya. Tuni dai masana tattalin arziki a kasar suka fara mai da martani akan yadda gwamnatin Najeriya ta fi kashe kuɗaɗe wajen biyan basussuka fiye da mai da hankali kan muhimman batutuwa kamar ilimi da kiwon lafiya da dai sauransu. Batun da masanin tattalin arzikin kasa a Najeriya Dr. Isa Abdullahi ya ce sai ana sara ana duban bakin gatare domin irin basussukan da ake ci za su iya zuwa su fi karfin kasar.
Wannan ƙari da aka yi akan wannan kasafin kuɗi ni tun farko na nemi cewa gwamnati ta dinga takaita yin abubuwan tunda kusan ma ta zo ƙarshe ne yanzu kar basussukan nan su zo su fi karfin kasar nan ko ai ta fama da kyar da kyar yanzu yanda bashi ya kaiwa Najeriya har wuya. To gaskiya in ba dai yadda gwamnatin ta ce za ta sai da wasu kadarorin kasar wanda kusan za ta samu don ta rage waɗansu basussukan ba to akwai damuwa.
Sai dai shugaba Buhari ya ce gwamnatinsa ba ta da wani zaɓi illa ta nemi rance da lamuni sakamakon shiga taɓarɓarewar tattalin arziki da ake fuskanta a karo na biyu a jere cikin shekaru 7 da suka gabata. Honorable Sa'idu Gombe ya bayyana cewa tuni dai aka yi walƙiya kuma 'yan Najeriya suka shaida a tsarin kasafin kuɗin a cewarsa abin da ake faɗi daban kuma abin da ake aiwatarwa daban.
To mu dai 'yan Najeriya yanzu an yi walƙiya mun riga mun ga komai a sarari a tsarin kasafin kuɗi abin da ake faɗi daban abin da kuma ake aiwatarwa daban. Duk sanda kai kasafin kuɗi a Najeriya abin da talaka yake tsammani ya samu ababuwan more rayuwa da kuma abubuwan gina ƙasa. Amma kusan gwamnatin nan tun da ta hau duk sanda kai kasafin kuɗi sai ka ci karo da tasgaro da matsaloli na cikin gida da kuma na waje. Wannan bashi da ake ta kokarin ciyowa domin cika kasafin kuɗi ba mu san yaushe ne za a iya biyan wannan bashi ba. Wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya sake jefa ƙasar a cikin matsala. Mu ɗan ƙasa muna kallon wannan abin ba ƙaramin koma baya bane.
A wani bangare kuma masanin tattalin arziki Shehu Aliyu ya ce idan aka auna kasafin kuɗin shekarar 2023 da na shekarar da ke karewa babu wani bambanci saboda akwai kamanceceniya da kibin da ke cikin kasafin biyu.
Idan muka auna shi da na baya musamman na 2022 da yake gab da karewa zaki ga cewa ba wani bambanci sosai saboda kibin da kasafin kuɗin yake da shi mai yawa haka shi ma na 2023 yana dauke da wannan kibi. Haka kuma ƴan majalisa ƴan canje-canjen da suka yi musamman na abin da ya kamata ya shiga ita majalisar saboda tsarin demokradiya da ya bada dama bangaren zartarwa daban bangaren shari'a daban to zaki ga cewa bai canza ba.
Idan ana iya tunawa dai a cikin watan October da ya gabata ne shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kuɗi na naira triliyan 20.55 na shekarar 2023 sai dai ƴan majalisar sun zartar da ƙarin kasafin kuɗin zuwa naira triliyan 20.8 bayan da suka daga farashin kuɗin gangan mai daga dala 70 zuwa dala 75. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsi Hamza Ibrahim. Har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda. Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shirin yanayi da muhalli.
Yanayi joyi, joyi yanayi da so.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau dai za mu karkare daurayar shirin yanayi da muhalli na shekarar 2022. Al'ummar duniya baki daya ba za ta mance da wannan shekarar ba bisa la'akari da matsalar ambaliyar ruwan da aka samu a sassan duniya daban-daban ciki har da Najeriya. Kuma idan mai sauraro zai iya tunawa a ranar 14 ga watan Oktoba bana, shirin ya karbi bakuncin Abdullahi Yakubu, ma'aikaci a sharkwatar ma'aikatar muhalli ta Najeriya a Abuja, wanda ya yi bayani a game da wasu dalilan da suka haddasa ambaliyar ta bana.
Wannan lamari na ambaliyar ruwa na bana a fuska na duniya gaba daya, akwai yanayin dumamar yanayi wanda ya sa gaskararriyar kankara da take fashin babban rafuka na yammacin duniya suna narkewa. Wannan yana sa ruwa ya karu a hanyoyin ruwa da rafuka waɗanda za su samu ruwan da ba su saba ɗauka. Sannan kuma idan ka dawo nan ƙasar Najeriya, akwai bincikaccen da rayuwarmu na rashin kula da yadda muke zubar da shara da wasu ne suke zuwa su toshe hanyoyin da ya kamata a ce wannan ruwan ya wuce ya tafi inda ya kamata.
Shi kuma Dr. Sani Gwarzo, babban sakataren ma'aikatan jin kai ta Najeriya, ya ce ma'aikatar ta fara aiki tun daga lokacin da ta samu sanarwar hukumar hasashen yanayi ta Najeriya.
Karshen shekarar bara muka duba alƙalamin na yanayin muhalli ya nuna cewa a bana za a samu matsaloli da ruwa gudun kashi guda hudu. Farko damunar za ta fara a wurare da dama da wuri, sannan na biyu yanayin mutanen damunar bana an yi hasashen zafin tsawo zai ƙaru, sannan ƙasa ta daɗe tana tsotse ruwan nan ma ya sa idan aka yi ruwa sai dai ya kwanta a sama. Sannan na hudu ruwan dam da ake da su da na Najeriya da na ƙasar waje sun yi cikar da idan ba a sake su ba za su iya yin barnar da tafi wacce ake gani a yanzu ma haka, a ce da kai dam ya fashe ba babban masifa ba ce.
Daraktan ba da ɗaukin gaggawa na hukumar NEMA Alhassan Nuhu ya yi bayani a game da irin aikin da yake gaban al'ummar ƙasar.
Kusan jihohi 33 yanzu duk sun kawo rahoto na ambaliyar ruwa, kuma da farko ya fara daga nan ne arewa kafin ya gangara ya tafi kudu. So far dai ba inda ya samu matsala kamar jihar Jigawa da sun rasa kusan mutum 90 daga wannan ambaliyar, kusan kuma kowane ma karamar hukuma a Jiga ya zama cikin ruwa. Yanzu in kika duba kogi akwai ƙananan hukumomi guda 9 waɗanda suke kusa da gaɓar ruwa, dukkansu suna cikin ruwa. Wannan matsala ne da ya shafi kowa da kowa, haka kuma maganinta ya shafi kowa da kowa. To babu wani mutum ɗaya ko wani hukuma guda ɗaya ko wani ɓangaren gwamnati guda ɗaya da zai iya maganin abin shi kaɗai.
To wani hanzari ba gudu ba, a mahangar 'yan rajin kare muhalli kuwa Dr. Yahaya Ahmad, shugaban Development Association for Renewable Energies DEA, ya ce
akwai kwamiti da aka haɗa tsakanin Najeriya da Kamaru tun lokacin Obasanjo na shugaban ƙasa na mulkin su aka fara har ya zo miƙa mulki ga Muligai Alhaji Shagari. Lokacin sa aka gama dafin kuma aka kaddamar da fara aiki, aka ce to Najeriya kamata ita ma a ɓangaren ta za ta yi wani kamar tafki wanda in ta ɓaci aka samu ruwa da yawa damuna dole dam ɗin na a sake ruwa. Amma tun daga lokacin duk shekara sai an yi budget ce za a yi wannan aikin kuma ta yi ba. Muna da ma'aikatar kare muhalli su za a yi tambayar su me aka yi tun lokacin Alhaji Shagari.
Sannan a ranar 19 ga watan Nuwamban bana, idan mai sauraro zai iya tunawa, shirin ya karkata kan sakamakon taron shugabannin kasashen duniya kan sauyin yanayi wato COP27, inda masana da ƙwararru suka hallara a birnin Sharm el-Sheikh, kuma aka samu haɗin kan manyan kasashen duniya karan farko domin kafa gidauniyar da za ta himmatu da tallafawa kasashen da suka fi jin raɗaɗin matsalolin sauyin yanayi. Dr. Abubakar Mamman Manzo daga ƙasar Niger, wanda ya halarci taron, ya yi bayani ga da manufar waɗannan kuɗaɗe.
Wannan sanarwa da Congress na Amurka suka yi suna gamsar da kowa musamman ma mutanen Afirka wanda suke so ya zamanto cewa duk abin da ya shafi kamar ɗaukan nauyin duk wata asara kuma yanda za a kama ma wanda suke jiketa wajen wadda kamar dukiyarsu dalilin wannan matsaloli na canjin yanayi, to gashi abin ya tabbata kudin da gashi dai kasa kamar Amurka wanda ke tana kwadi a shi a duniya ta kawo goyon bayan ta, kuma ta ce za su samu babban gidauniya wadda za a sa musamman don saboda a kama ma mutanen nan kar ya zama to cewa kuma ba su iya ci gaba da rayuwarsu.
Ibrahim Pam, wani mai sa ido karkashin Majalisar Dinkin Duniya, ya shaida cewar wannan babbar nasara ce. Gumi yasa ya bayyana hakan.
Wannan ya nuna cewa Amerika da Majalisar Amerika duk da shi shugaban kasar ma President Biden ta jira a kan cewa wannan maganin da ake yi na tsarin development country ya kamata a biya. Wannan kudin da za a biya iya saboda wahalar da ake sha gaskiya ya kasance a kan abubuwan da mu ba mu da laifi a kan yadda suka hau.
A ranar 25 ga watan Nuwamban banan kuma, shirin ya yi duba a kan kaddamar da rijiyar man fetur tsakanin jihar Bauchi da Gombe da kamfanin NNPC Limited ya yi. Kuma shugaban kungiyar Jawal Environmental Initiative, Comrade Sama'ila Umar Bima, ya yi bayani cewa.
Kunan yadda muke ciki a Arewa maso gabas musamman Gombe da fararawa a bada fara tunkarin bankin ta ƙauyen Falmani da ke nan a jihar tsakanin Bauchi da Gombe. Suna fama da karanci na ruwa da kuma rezewar ƙasa wanda shi yawan tsari bishe da su. Sannan gashi ta yi iyaka da dajin Yankari wanda mun tabbatar da cewa gashi nan wajen tsoron mai dabbobi wanda ya tsoron mana babba yanzu a ƙasar nan da muke da namun daji da ƙasashe da yawa ba su yi wannan wurare. Gashi dai kuma ya zo mana wani bakatata tun da wayansu suna murna ne mu kuma masu kare muhalli muna hangen irin abin da zai iya kawo mana. Musamman yanzu da muke magana ishe na sauyin yanayi wanda aka gama taron takasan Egypt duk wayannan ana kirarin yanda za a canja motoci da muke amfani da su koma makamashi. Wanda ba ya gurbata muhalli kuma gashi nan Allah ya kawo shi kuma yankin da za mu sake fuskantar barazana wanda ba mu da dazukan kare ga kwararon hamada suna doso mu ga kuma man da za a hako ta da iskan da zai gurbata muhalli. Wannan gaskiya abu kalubi ne babba.
Mai sauraro, da haka ne kuma za mu naɗe tabarmar shirin yanayi da muhalli a wannan shekara ta 2022. Amma idan har za ku ci gaba da kasancewa da mu, kasancewar da bazar ku muke rawa, za mu ci gaba da kawo muku shirin yanayi da muhalli. Don haka a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu a yau da kuma lokacin waɗanda suka ba da gudunmawa ta hanyoyi da dama domin samun nasarar shirin a wannan shekarar, da kuma dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
A gaida Aisha Mu'azu da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
Har yanzu kofar Iran a buɗe take don tattaunawa game da farfado da yarjejeniyar nukiliya tare da manyan kasashen duniya masu karfin fada a ji, amma ta yi gargadi a ranar Laraba da ta wuce cewa za ta sauya matsayinta idan kasashen yammacin duniya ba su canja halayensu ba. Ministan harkokin wajen kasar Husaini Amir Abdullahian ne wannan furucin a bayan fagen ziyarar da ya kai kasar Oman, kasar da ke yankin Gulf da ta taka rawa shiga tsakani wajen cimma yarjejeniyar ta 2015 ta asali. Jiya Alhamis, Rasha ta kai wani sabon harin makami mai linzami kan birane a fadin Ukraine, inda ta lalata tashoshin wutar lantarki da wasu gine-gine masu muhimmanci a wannan lokacin sanyin hunturu. Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal ya ce an lalata wasu tashoshin makamashi, kuma Rasha na kokarin hana 'yan Ukraine samun haske kafin sabuwar shekara. Daidai rundunar sojan Ukraine ta ce ta yi nasarar kawar da mafi yawan makaman masu linzamin, wanda don haka ta kaucewa barna mai yawa. Shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa na Brazil Pele, wanda ya shahara a duniya da farko a matsayin matashi mai cin ƙwallaye, wanda kuma ya jagoranci tawagar ƙasarsa ta lashe gasar cin kofin duniya har sau uku wanda ba taɓa yin haka ba, ya rasu jiya Alhamis yana da shekaru 82 da haihuwa a duniya. An kwantar da shi a asibiti a ƙarshen watan Nuwamban nan da ya wuce, kuma likitoci sun faɗa a watan nan na Disamba cewa yana fama da ciwon daji wanda ya ƙaru tare da ciwon ƙoda da zuciya.
To masu sauraro, Allah muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar da misali ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karantar mana labaran duniya, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.